أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اغودي والله مدوكين سلكي ميكوا ميكومي وند تشكي ايكون سادة قدرا وسيدا ودرا يورمو wannan majalisi namu da muke gabatarwa a wannan masallaci da tunawa da mujaddadin sunna a wannan kasa tamu, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah madaukakin sarki ya ƙara lulluɓe shi da rahmarsa, inda muke karatu a cikin littafin Khutuwatun ila Sa'ada. Kafin mu tafi hutun azumi, mun wato tsaya a cikin babin da malam ya masa suna da ta'atun mutanawwi'a, wato ibadoji ko ayyuka na biyayya wa Allah madaukakin sarki mabambanta, wanda daga ƙarshe muka karkare da maganar Ibnul Qayyim al-Jawzi, inda yake nasiha tare da nuna yadda ɗabi'ar mutanen ƙwarai yake, wanda suke mabuta biyayya da bautar Allah madaukakin sarki, ba su da wata manufa a kowane lokaci. Idan suka ga wanda suka fi su himma, suka ga wanda suka fi su kokari, suna kokari su koyi da su. Idan suka ga masu tafiya jihadi, zaka ganshi tare da su. Masu aikin karantarwa, zaka ganshi tare da su. Wa'inda suke ambaton Allah madaukakin sarki, zaka ganshi tare da su. Idan ka ga masu sadaka, zaka ga nan ma ba a bar shi a baya ba. In ka ga masu kyautatawa, nan ma zaka ga da shi ake damawa, baya bari ayi wani aikin alkhairi, matuƙar yana da kofa da zai ba da gudunmuwarsa face ya taɓuka wani abu a ciki. Babin da za mu tashi shi ne ad-dunya mazra'atul akhira. Wannan duniyar da muke cikinta, a wannan duniyar ake shuka, wato nan duniyar kamar gona ce da ake shuka abubuwa da bawa yake fatan ya girbe su ranar alkiyama. Idan bawa ya shuka alkhairi a wannan duniyar, a ranar da ya hadu da Allah madaukakin sarki zai yi farin ciki da irin abin da zai samu na amfani. Idan bawa ya shuka sharri, ya shuka tsiya, ya shuka abubuwan da ba za su amfane shi ba, ba zai fahimci ya yi kuskure ba, ba zai fahimci wato hasarar da ya taɓuka wa kansa ba, sai ranar da ya tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki. Kuma ƴan uwa musulmi, wannan rayuwar ta duniya da muke yin ta, Allah madaukakin sarki a tsarin da ya yi mata, rayuwa ce ta mutum ya zo ya rayu lokaci guda, wanda a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin da bawa zai rayu, ake so bawa ya yi tanadi na guzurin abin da zai ishe shi matsawar rayuwar da zai yi a lokacin da aka yi tashin alkiyama, aka ba wa kowa sakamakonsa. Bal rayuwa ce da mutum zai fara ganin amfaninta daga ranar da aka sanya shi a cikin kabari. Shi sa wani mai hikima yake nasiha wa mutane, yake cewa tazawwad lilladhi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atardha an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin. Yace ya kai dan adam, kai tanadi, kai guzuri, lilladhi la budda minhu, domin wata tafiya ko wani hali da yake jiranka wanda babu makawa sai ka yi wannan tafiyar, babu makawa sai wannan halin ya riske ka, فإن الموت ميقات العباد ومن كاغا متوانا متتراني نباي تكوى الله مدوك كنسركي يا سنيا مسا أجلي أجلين دا ينتهي إليها وان دا دلوكة ياتك والنمبا وان دا تتركا ينسى وان نجد الدنيا يكوما إزواغا الله مدوك كنسركي شيني مالا يتف إن الموت ميقات العباد domin wannan mutuwa da muke gani wato miƙaci ne na bayi wanda kowa yake zuwa ya dauki ainihin ihramin sa na zuwa ga Allah madaukakin sarki atardo an takuna rafiqa qaumin yanzu kai ka yadda ka amince ka zama ainihin a cikin tawagar wasu mutane ka zan abokin tafiyar wasu mutane lahum zadun wa anta bighairi zadin وأنتن سني جزري سني تاندي دم وننت بير وأنت بغير زادي كيكم بكتاندي كوم يبا كمر مثال لوك تند أكيد تبيع مكة دكفا هو أنا أي مسجد كن يدوان ده تزاي تبيع يتاندي لا جزري يتاندي لا كدا ده داسو أمفانيش لمن تبيع شيء وتبذاك لو كي أبنتي كتشكا لاليتر كديشيبا abinda ake bukata shine kudi abinci kuma da zaka dauka wanda ba zai lalace ba domin ana kaiwa matsayin da kowa ta kansa yake yi ko mun kusancin mutun da kai yana ganin zaka iya halaka domin yunwa ko kishirwa amma abinda yake tattare da shi na guzurin sa ba zai baka ba domin in yayi sakaci da nasa guzurin shi ma nan gaba kadan irin halin da ka samu kanka a ciki a irin wannan halin da ya samu kansa a ciki to haka nan abin da ya shafi lamarin lahira ɗan uwa abin da ya shafi lamarin tanadi domin haduwa da Allah madaukakin sarki tanadi ne na wajibi na lazimi da ya kamata mu mai da hankali akai shine al-Imam an-Nawawi yake fada a muqaddimal littafin Riyadus Salihin shi ma yana nasiha akan tanadi domin shiri domin tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki yake cewa inna lillahi ibadan futanan talaqu ad-dunya wa khafu al-akhirah nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal al-a'mali fiha sufuna yake cewa inna lillahi ibadan futana illi Allah madaukakin sarki yana da wasu bayi wa'anda suke masu basira masu kaifin tunani talaqu ad-dunya wa khafu al-akhirah sun saki duniya sun ji tsoron lahira sun mai da hankalin su akan tanadin lahira sun saki wato duniya da abin da yake cikin ta na daukan hankali da wargi sun mai da hankali akan shirye-shirye na tafiya lahira wanda tafiya ce ba ta da notice
baka sani shi za ta riske ka ba
kawai dai ka san zaka yi wannan tafiyar ka san wannan tafiyar tana jiran ka ka san ba makawa sai wannan tafiyar ranar da zaka yi tafiyar yazo to nazaru fiha yasu kai nazari a cikin lamarin duniya falamma alimu annaha laysat li hayyin watana lokacin da suka sani cewa wannan duniyar ba gurin zama bane na dindindin suka gane temporary gurin zama ne ja'aluha lujjatan sai suka mai da duniya ya zama kamar ainihin gulbi ko ya zama kamar wani wato rafi wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna suka riga kyawawan ayyuka a matsayin wato kwale-kwale da za su hau su tsallaka wannan gada ko su tsallaka wannan ruwa wato suka mai da kyawawan ayyuka ya zama abin da suka rike a matsayin tsani da za su ainihin kusanci Allah madaukakin sarki su kuma samu yaddarsa a ranar da suka koma zuwa gare shi saboda haka ƴan uwa wannan duniyar mu yi kokari mu yi aiki na gari mu yi aiki na kwarai domin idan muka je kiyama wani ba zai taimaki wani ba yawma la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yunzarun a wani guri Allah madaukakin sarki yana magana akan munafikai da wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki a lokacin da ake buƙatar haske akan sirati kowa yana tafiya da hasken sa gurgurdan yadda yabi Allah madaukakin sarki a gidan duniya su ba munafikai suna da hasken su da suka fara tafiya da shi gurgurdan dan hasken da suke da shi na imani amma ba zai tsallakar da su wannan siratin ba ana cikin tafiya sai hasken su ya bishe sai su fara magana su fara kiran ɗan uwansu da suka rayu a gidan duniya su fara neman agaji suna cewa unzuruna naqtabis min nurikum yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu ranar da munafikai maza da munafikai mata za su dinga fadi wa waɗanda suka yi imani suna ce musu unzuruna ku dakwance mu ku zahirta mana ku dan jira mu mana naqtabis min nurikum madusana daga haskenku madauka daga wannan hasken naku da baya yankewa mu na mu hasken karewa yake yi kasa kasa yake yi har ma ya dauke sai su ba su amsa su ce ilarji'u wara'akum ku koma bayan bayanku faltamisu nura ku ainihin je ku nemo haske ana cikin haka Allah ya ce faduriba bainahum bisur sai a buga garu tsakanin masu imani da munafikai a sanya shamaki tsakaninsu lahu babun wannan garun da aka buga yana da kofa batinuhu fihi arrahma su da suka wuce sun wuce za su shiga rahamar Allah madaukakin sarki wa zahiruhu min qiblihi al'adab wa inda kuma aka baro a baya su kuma an rufe su wato an rufe daki da su daki na azaba daki na masifa tashi da daki na tashin hankali wanda daga shi kuma babu dawowa babu damar da mutum zai gyara wani abu da ya aikata ɗan uwa musulmi lamarin lahira lamari ne da ya kamata mu mai da hankali a kansa yadda muka dauki wani muka je muka binne muka dauki wancan muka je muka binne muka dau wannan muka je muka binne idza hamalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu wannan mutane da buke dauka mu je mu binne mu manto su a makwanci mu manto su a kushewa to duk ran da ka kai wani ka fana tunawa cewa wata ran kai za a kai yadda ka kai shi ka baro shi a wannan gurin kai ma haka wata ran za a kai ka a baro ka a gunnan ni da nake magana haka wata ran za a dauke ni a kai ni a baro ni wani wato gaba ɗayan mu ɗaya bayan ɗaya haka za ake daukan mu ana zuwa ana ajiye mu ana manto mu a gurin daga ran da aka binne ka kuma Allah ne ya san adadin zaman da za ka yi a wannan gurin kafin a tashi alkiyama saboda haka ɗan uwa musulmi wannan dan takaitacciyar rayuwar tamu ta gidan duniya mu yi kokari mu shuka alkhairi a gonakin mu mu shuka abubuwa masu amfani domin mu samu abinda za mu amfana da shi mu samu guzurin da za mu ci a ranar da muka ainihin tashi ranar da aka ba wa bayi sakamako domin fuskantar ni'ima ko kuma azabar abinda suka gabatar a gidan duniya malai ce umruka ayyuhal insanu fi hadhihi alhayati mahsurun ya kai dan adam ka sani rayuwarka a wannan rayuwar ko shekarunka a wannan rayuwar da muke ciki ta wannan duniyar mahsurun kididdigaggu ne wato kayyadaddu ne sanannu ne ko da ba a ce maka kaza za ka yi ba akwai shekarun da kai ka san ba za ka wuce su ba yanzunan a ce mutum zai shekara 100 shi ma zai fara jin dardar a zuciyarsa dan ya ga yadda komai na jikinsa yake a shekara 60 ya gaji daga shekara 60 gajiya ta riske shi abubuwa sun daina tafiya masa daidai sai yake lissafowa kuma ga shekara 40 a gabansa shi ma zai fara jin hanya ko wannan zan iya kaiwa wannan shekaru ta yadda in kana magana da masu shekaru 60-65 za ka ji suna cewa muka ai tamu ta kare yanzu mukan ai lokaci muke jira sai dai idan mutum zai yaudari kansa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadithi yake cewa amaru ummati ma baina 60 wa 70 shekarun al'umma ta tsakanin 60 da 70 ne annabi yace yan kadan ne suke wuce haka duk mutuwar da ake yi gaba daya gabaɗe more than 80% ana mutuwa ne a tsakanin wayannan shekarun ba a wucewa in ba a mutu a ƙasa ba 40 to ana zuwa 50-55 cuta ta kama mutu 60-70 shekarun sun kare kadan ne suke wucewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wayanda suke wuce 70 din kuma za a ga sun wuce 70 din ne da wato damuwoyi na rashin lafiya kala-kala musamman a wannan zamanin da muke ciki to shine malam yace ka sani fa shekarunka a wannan rayuwar da muke ciki ta duniya kididdigaggu ne wa darajatuka fil akhirati mabniyatun ala hadhihi al ayyam allati ta'ishuha kuma ka sani darajarka a lahira darajar da zaka samu a lahira mabniyatun ala hadhihi al ayyam allati ta'ishuha an gina ta ne akan wayannan kwanakin da kake rayuwa a gidan duniya wato darajar da zaka samu a wannan rayuwar ta wato a ranar da zaka hadu da Allah matsayin da zaka samu a lahira abun wato an gina shi ne yana samuwa ne gurgurdan alkhairin da ka gina gurgurdan darajar da ka so ka samu a ranar da kake rayuwa a gidan duniya in kaga ka samu daraja a lahira to a wannan duniyar ka gina wannan daraja kamar yadda wayanda basu gina wannan darajar ba za su tashi walakantattu kaskantattu a ranar alkiyama fa idza qaddamta li nafsika salihan kunta min as-su'ada idan ka gabatar wa kanka kyawawan ayyuka a rayuwar duniya to a lahira zaka zan daga cikin wayanda suke masu rabo wa idza ahmalta nafsaka fi hadhihi al-hayat idan kai sakwasako da kanka ko da rayuwarka a wannan duniyar wa farratta ala sa'atik ka ainihin yi sakaci a bisa lokutanka nadimta fil akhirah to zaka yi nadama a lahira والله عز وجل ذكر انك مرهون في الاخره بعملك الدنيا في بعملك في الدنيا الله ينا انبتاوا cikin alqur'ani yana cewa kai dan adam abun jinginawa ne a lahira zuwa ga ayyukan da ka gabatar a duniya wato a lahira ana jinginaka zuwa ga ayyukan ka da ka gabatar a gidan duniya idan ka ga mutum mai matsayi mai daraja a lahira ba wani VIP bane aka tanadar dan masu kudi lahira babu VIPs da za a ce ana tanadarwa kamar yadda muke da su a nan gidan duniya a ce wannan guri na masu kudi daga kaza zuwa kaza ne ko wannan kujera high tables na masu matsayi kaza ne ko wannan high tables din an tanade su domin masu matakin ilimi kaza a lahira babu haka sai dai matakan an tanade su ne gurgurdan biyayya wa Allah madaukakin sarki duk kudin mai kudi idan baya cikin wayanda suka bi Allah a gidan duniya babu shi babu wannan matsayin babu shi babu wannan matakin ana wato samun matsayi da kudi ko dukiya ne a duniya kadai ana samun matsayi da mataki da daraja da daukaka a lahira da ayyukan alkhairi shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a kuma babu komai ga dan adam da zai samu na sakamako a lahira illa abun da ya gabatar na aiki a wannan gidan duniya kamar yadda ya zo cikin suratul najm haka nan Allah yana faɗa cikin suratul muddathir Allah yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina ko wace rai abar jinginawa ne ga abun da ta gabatar a gidan duniya malam yace wala ta'lam mata yazuruka malakul maut ya kai dan adam baka sani ba baka san lokacin da mala'ikan mutuwa zai ziyarce ka ba ban sani ba yaushe ne mala'ikan mutuwa zai ziyarce ni ba dan uwa musulmi wannan rayuwar ajalin mu bai da alaka da jinya ajalin mu bai da alaka da ainihin sabubba da yawa da muke ratayawa zuwa gare su
kai tsiye yana da
alaka ne da me da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka na adadin abin da zaka zauna a gidan duniya idan Allah ya kaddara ajalin ka yayi da jinyar zaka tafi jinya za ta zama me za ta zama maka sila da sababi na barin gidan duniya idan Allah madaukakin sarki ya kaddara kana da sauran zama kana da sauran numfashi a ainihin gidan duniya sai kai ta jinyar kai ta jinyar wa'anda suke jinyar kama su mutu su barka wa kan min sahihin مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. نوى نوى ني متانن da suke da lafiya suka mutu ba tare da wata illa ba. Mutun ya kwanta haka kawai gari ya waye sai a ce maka ai wane an tashi ya mutu, an tashi ajalin sa ya riske shi, an tashi babu shi. Nawa nawa ne kuka kwana kuna tsammanin mutuwar su, sai ku shekara da shekaru ga sanin a wannan halin ake kwana da su a tashi da su har ya shekara 10 shekara 15 a cikin wannan halin, kuma Allah ya kaddara ya warke zuwa ci gaba da rayuwa kafin asalin ajalin sa da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa ya riske shi. Nawa nawa ka sani waɗanda suka mutu ba tare da wata illa ba, suka mutu lafiyar su kalau, ya hau mota da safe zai tafi Kano yayin hatsari ajalin sa ya riske shi. Wa kam min saqimin ashahin min ad-dahr, wasu suna asibiti suna jinyar ɗan uwansu, waɗanda ake jinyar ba su mutu ba, shi wanda yake jinyar shi ne ya mutu. Mara lafiyan ya ci gaba da rashin lafiyarsa, shi kuma mai lafiyan da yake kula da shi ajalin sai riske shi ya mutu ya bar shi. To shi ne malam ya ce ya kai ɗan adam baka sani ba wani lokaci ne mala'ikan mutuwa zai riske ka. Wa idha nuzi'at ruhuka, ka sani fa idan aka cizge ranka idan ka mutu, فإن أقاربك وأحبابك وأحبابك ومن حولك كسني للي مكسن تنك وأحبابك دمسو ينك ومن حولك دوئن سكي كيويدك كي بعد دفنك باين أم بنك في شغل في هذه الحياة زاس تقبض شغل قلن سنين ونا رأيور دوسو يدعك مكا دوكشا قوركا da waɗanda kake tunanin suna ƙaunarka cikin mata, cikin ƴaƴanka, cikin ƴan uwanka, cikin iyayenka, duk shaquwar da take tsakaninka da su, babu tsananin zafin ciwo da za su ji na mutuwarka su kwana biyu ba tare da sun ci abinci ba. Idan ka mutu da safe suka yi ƙoƙari suka jure ba su karya ba, rana ta zo suna cikin bakin ciki suka jure ba su ci abincin rana ba, to in Allah ya yarda da dare za su koma gefe ko da a boye ne su sa wani abu a cikinsu. To kaga daga nan sun me sun fara dawowa cikin shagulgulansu. In Allah ya kai mu gobe da safe kuma kunin da za a karya da sassafe da su za a karya, ana kwana uku in ka tafi ka bar wani abu a wannan gidan duniya na arziki a fara tunanin ya za a raba dukiyarka. Wataƙila daga lokacin da ka rasu ma wasu cikin matan ko cikin ƴaƴan wanda ba su da isasshen tsoron Allah za su fara ɗaukan wasu abubuwa cikin dukiyarka suna ɓoyewa. To malam ya ce ka sani bayan an binne ka mutane ƴan uwanka da masoyan naka da waɗanda suke kewaye da kai, bayan an binne ka za su ci gaba da shagulgulan su na wannan rayuwar. Wa sa'iyin fi dunya hasif, suna ainihin kukkusawa cikin lamarin al'amarin neman duniya. Mimma yaj'aluhum fi ghaflatin min ad-du'a ilaka ba'da mautik, wanda wannan shagulgulan zai sanya su su ainihin gafala, su ainihin rafkana, su manta ma daga yi maka addu'a bayan ka mutu. Nawa ne iyayensu suka mutu wani sai ya sati bai yi iyayensu addu'a ba, wani mantawa ma yake da yana da iyaye a lahira balle ya masa addu'a. Masu kokari su ne zai yi kokari at least a rana ya yi masa addu'a a kowace sallah in yi na farilla, wani masu kokari kwarai kenan. Amma da yawa akwai waɗanda rana tana fitowa ta faɗi su kwanta su yi bacci gari ya waya ba su yi iyayensu addu'a ba, domin me lamarin duniya haka take. To ka sani malam yace wa hadhihi sunnatul lahi fi alhayati bin nisyan, wannan ita ce sunnar Allah alkauniyya a cikin lamarin rayuwa da Allah madaukakin sarki ya sanya bayi suna da saurin mantuwa. Haka Allah ya halicci mutane suna da mantuwa. Fa anta malam yace kaga kai matalan idan muka dauki misali la tad'u liwalidi jaddik, ga kanan kana raye amma baka yin addu'a wa mahaifin kakanka kakanka kenan wani bai taba ma addu'a kakankansa ba yace Allah ka gafarta wa iyayenmu da iyayen iyayenmu da kakanninmu wani bai taba haka ba kawai Allah ka gafarta wa babana in ya tuno ma kenan shine malam yace kai baka yawan addu'a wa kakan babanka wa huwa laysa ba'idan anka wanda ba ma nisa yake da kai ba wata kila ka taso ka samu kakanka a raye akwai wanda suka taso sai ga kakanninsu a raye ko sun taso sun ga kakan mamansu ko babansu a raye tunda Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwar kakannin ayyan kuma sun yi aure da wuri Allah madaukakin sarki ya ba su haihuwa da wuri to malam yace ma'a annahu sababun fi wujudika fil hayat tare da cewa shi wannan kakan baban naka shine sababin samuwarka a wannan duniya shine yayi aure yi haifu aka haifu kakanka kakanka yayi aure aka samu babanka babanka yayi aure aka same ka watakila kai ma yanzu kai aure ka samu ainihin da to wannan abun haka zai ke tafiya kai ma za a zo a wayi gari wata ran kai ma kaka ne za a wayi gari kai ma wata ran uban kaka ne to abun yayi tsayin da kai ka manta da naka kakannin ba ka yi masa addu'a kai ma za a zo wata ran a wayi gari naka jikokin ko ta taba kunnan sun manta da kai ba sa maka addu'a ayyanka da za su yi maka addu'a kuma sun kare a gidan duniya malam yace wa sayati zamanu allati yansa ahfaduk lokaci zai zo da kai ma jikokinka za su manta da kai wa man dunahum da wa'anda ba su ba addu'a alaka za su manta da kai ba za su maka addu'a ba malam yace fa idza taqarrara dhalika indak idan ainihin ka tabbatar da haka ko idan hakan ya tabbata a wajenka wa arafta anna an-nasa fi ghaflatin ank kuma ka sani cewa za a zo lokacin da mutane za su rafkana ga barin yi maka addu'a ba'da mautik bayan ka mutu fa akthir min amali salihat yanzu da kake raye ka yawaita ayyukan alkhairi ka yawaita sadaukarwa kai kokari ka samar da abubuwa wanda ko da baka raye za a dau tsawon lokaci ana amfana da su duk yadda za a yi dan adam dan uwa kai kokari ka samar da wani abu wanda zai zame maka sadaka jariya wanda a yakini da kiyasin ka za a iya shekara 100-200 bayan baka raye ana amfana da wani abu kai iya kokarin ka samar da irin wani abubuwa ka samar da bishiyoyi a guraben da ba za a zo a yanke su ba guraren da ana da bukata kuma masu wato guraren ba za su yanke wannan bishiyoyin ba za su bar bishiyoyin su ci gaba da rayuwa a ci gaba da samun inuwa a ci gaba da ainihin wato samun sanyi tsuntsaye su ci gaba da samun guraren kwana suna samar da abinci wa ƴaƴansu da sauransu sanadiyar wannan bishiyar da ka dasa ka je ka samar da rijiya a gurin da ka san shekara 10, 20, 30, 40, 50 ba za a ce wannan rijiyar ba a da bukatar ta ba watru kulli babi khairin fi dunya malam yace ka kwankwasa dukkan wani kofin alkhairi a wannan gidan duniya duk abin da ka san kai zaka samu alkhairi to kai kokari ka shiga wannan kofar kai kokari ka aikata wannan aikin domin me domin ka samu dacewa domin idan ka kwanta a kabarinka ka ci gaba da samun lada yana zuwa maka akwai wa'anda suka aikata ayyukan alkhairi na sadaka jariya kamar sayyidina Usman radiyallahu anhu Usman ibn Affan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam malama suka ce akwai wakafinsa da ya samar wakafin Usman wanda har yanzu ana cin gajiyarsa har yanzu yana nan a ainihin kasar Saudiya wakafinsa ne har yau akwai bi'ir Zubaida wata mata ce baiwar Allah Zubaida daga kasar Sham ne ko Yemen a lokacin ana wahalar ruwa a kasar Saudiya wannan matar mai dukiya ce yar sarauta ce tana da gwalagwalai tace za ta ja ruwa daga kasar su har zuwa kasar Saudiya tun a wancan zamanin kuma haka aka yi injiniyoyi suka zo suka estimate suka ce wannan abun zai ci kudin da ba a tunani tace ko abun da ta mallaka zai kare sai ta yi hanyar da ta bi ta samu kari domin ta kai wannan ruwa zuwa ga dakin Allah mai alfarma domin tsananin bukatar sadaki kuma haka wannan mata ta samar da wannan alkhairi aka ainihin gabatar da wannan rijiya a kai ruwa daga kasar ta har zuwa mai har zuwa kasar Saudiya wanda har yau malama suka ce rijiyar tana nan da ta samar har yau ana amfana da ita an zamanantar da rijiyar ana samar da ruwa na gora da sauransu ana samar da ruwa na gora da sauran ruwa da ake amfani da shi a kasar Saudiya ana cewa rijiyar Bi'ir Zubaida wannan aikin alkhairin ta gabatar da shi shekaru ɗaruruwa da suka wuce amma har yau ana amfana da shi an zamanantar da shi da ba za a daina amfana da shi ba kusan har sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara daga wancan lokacin kaga dukiyar ta yi mata rana yau ba ta raye shekaru ɗaruruwa kuma ana ci gaba da kai mata ladan aikin alkhairi da ta yi to haka ake so ƴan uwa mu yi kokari mu kafa abubuwa na alkhairi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bamu gwargwadon zama da muke a wannan rayuwar kafin lokaci ya kubce mana malai yace la'alla zalika yuqarribuka inda rabbika fil akhirah ana fatan irin wayannan ayyuka idan ka gabatar da su idan ka aikata su za su kusanta ka zuwa ga mahaliccinka a lahira ranar da zaka hadu da Allah madaukakin sarki wannan duniya ɗan uwa musulmi gona ce da ake so kowannen mu ya shuka abin alkhairi da zai ci ya rayu a lahira idan baka yi wa kanka bakin ciki ba ka ainihin hakura da abin da kake da shi ka amfana da lokacinka ka kafa kanka abubuwan alkhairi da za su amfana da kai to kayi wa kanka qiyamul layli kayi wa kanka tanadin abin da zai amfane ka a lokacin da ba a da damar a zo a samar da wani amfanin idan kuma kai wa kanka kyashi kai wa kanka bukulu ka zabi jin dadin ƴaƴanka ka zabi jin dadin matanka a lokacin da baka nan kai ta tara dukiya kai ta tara abun duniya kai ka aikata aikin alkhairi ka sani zaka tafi ka bar musu duniya la'alla kai kuma naka uban bai bar maka komai ba bai bar ma komai ba wahala kai da fadi tashi ka samu abin da ka samu a yau kai kuma ka zabi duniyar ƴaƴanka akan lahirarka ba za ka iya aikin alkhairi ba tunaninka kawai ka tara ka tara ka tara ka gama tarawa baka aikata wato baka yi wa kanka funding account ɗinka na lahira ba baka gabatar da ayyukan alkhairi wanda za su amfane ka a lahira ba yau ajali ya riske ka ka tafi ga ka a gaban Allah madaukakin sarki mutuwa ta same ka kana da buƙatar wato lada kana da buƙatar wayannan ayyukan alkhairi amma ka yi wa kanka bukulu ka yi wa ƴaƴanka tanadi yau gashi dama ta ƙare maka wayannan ƴaƴa za su zo su banzatar da dukiyar su gabatar da wani abu na alkhairi da zai amfane ka ma cikin dukiyar su ce ba za su yi ba da yawa sun bar dukiya wa ƴaƴansu an waye gari an buƙaci su ainihin ba da wani abu cikin wannan dukiyar domin a yi wa iyayensu wani abu na alkhairi maganar da suke bayarwa ko amsar da suke bayarwa ita ce me yasa lokacin da shi baban yake raye bai yi wa kansa ba kudi ne an bar musu miliyoyin kudi ko biliyoyin kudi aka ce su ba da wani abu a yi wa babansu waƙafi na alkhairi suka ce me yasa lokacin da yake raye shi bai yi wa kansa ba kuma gaskiya ne me yasa kai lokacin da kake raye ba kai wa kanka ba ka ci gaba da tara kudin yau gashi waɗanda kai wahalar domin su ta ƙare maka rayuwarka ya zo ƙarshe rayuwarka ta zo ƙarshe su kuma ba san muhimmancinka ba saboda haka duk yadda za ka yi ɗan uwa cikin abin da Allah ya baka kana iya ƙoƙarinka kana tura wato ajiyarka na lahira kana tura arziki da ajiya a asusunka na lahira domin wannan duniyar ba matabbata ba ce ba su waɗannan yaran da kake gani da waɗannan matan da kake gani Allah madaukakin sarki da ya halicce su yadda ya rubuta maka arzikinka su ma ka rubuta musu nasu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi ingantacce kowa an rubuta masa ajalinsa a cikin mahaifiyarsa kafin ya zo duniya saboda kar ka rudu ka ce dole kai tunaninka shine waɗannan yaran ko da kai ko ba kai za su rayu yadda ka rayu ka taso ba kowa ba dan kowa ba ka zama abin da ka zama iya abin da ya amfane ka shine tarbiyya to kai kokari ka ba su tarbiyya na musulunci ka sa su zama mutane na kwarai in suka samu wannan ka ba su duk abin da ya kamata ka ba su kuma iya abin da zaka ba su ya amfane su kenan in ka tara musu dukiya nawa nawa ne aka bar musu tarin dukiya ba dau tsawon lokaci ba dukiyar ta kare babu tarbiyya ba su iya nema ba iya abin da suka sani shine kashewa cikin kankanin lokaci suka karar da dukiyar kai kuma ka je baka amfanar da kanka da dukiyar ba ga ka a gaban Allah kana buƙatar amfani na dukiyar ka barta a hannun wanda ba su san kimar ta ba za ta amfane su balle su ma abin da zai amfane ka mu yi kokari mu shuka alkhairi a gonar mu ta duniya domin mu girbi alkhairi a ranar da za mu tsaya a gaban Allah madaukakin sarki hada wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa ashabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin marasa lafiya da muke da su gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya masu juna biyu Allah madaukakin sarki ya sauke su lafiya wa'anda suke neman haihuwa Allah ya ba su yaya masu albarka mu da muka haifa Allah ka raya mana zuriyar mu kai wa yayan mu albarka Allah ka budo mana kofofin alkhairi Allah ka samu gama da duniya lafiya ka tabbatar da daga dagan mu akan addinin musulunci ka gafarta wa iyayen mu da iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah mu ma ranar da zamu koma gare ka ka sa zama fi alkhairi ranaku gare mu ka samu cika da kalmar shahada bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله